يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin FMC da ke garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma a yammacin nan na Laraba 3 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 13 ga watan 3 shekara ta 2024 gabanin mu ci gaba da tafsiri akwai ɗan tambayoyi guda biyu na farko yace assalamu alaikum da fatan malam ya zo lafiya malam tambaya anan ita ce menene gargara bisa la'akari da ayar da take cewa Allah na karban tuban bawa matukar bawan bai zo gargara ba jinyar ajali kenan ko kuma zuwan mala'ikan mutuwa to wannan bayani cewar Allah madaukakin sarki na karban tubar bawa matukar bawa bai zo gargara ba nasi na aya kai tsaye bai zo da haka ba akwai dai aya da ta kunshi wannan ma'anar amma nasin da yazo da wannan lafazi da ka bayyana cikin tambayar ka nasi ne na hadisi hadisin da aka samo daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi da babansa gaba daya wannan tu an yanzura ila malakil mauti shine tsakanin
minash shaytani rajim innamat tawbatu ala
ban tuba ga wadannan nuna cewa yana dab da tafiya to a irin wannan lokaci koda ya tuba bai ta ba shi yasa ake so bawa ya kokarin ribatar damarsa kafin damar ta kubce masa mutuwa kuma mun san ba ta ba da notice ba ta sallama koyaushe za ta iya zuwa wa mutum da jinya ba jinya mutuwa za ta iya zuwa ma mutum sau nawa mutum ya kwanta bacci an yi sallar isha da shi an ma yi hira da shi ya kwanta bacci in an zo da asuba a ce ai wani kan tunda ya kwanta bacci bai tashi ba ta can an rike ran nasa ya a cikin sai ya ga azaba a hakikanin gaskiya Fir'auna bai yi imani ba sai da ya tabbatar cewa mutuwa zai ba haka ayat ta bayyana mana ba
وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت
مرسوم سأوينيا ده هدما Allah madaukakin sarki ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra muka tsaketarar da banu isra'ila kogi tunda banu isra'ila sun taho suna nema su gudu su tsira da rayuwarsu Fir'aun ya dare gida biyu anan annabi Musa shi da banu Isra'ila suka samu hanya suka ketara suka tsallaka suka wuce Fir'auna kuma ya ga banza shi ma sai ya shiga ya ga hanya sai da yazo tsakiyar kogi sai Allah ya umurni wa ruwan ya hade to ruwa da ya hade shikenan ya shiga bakin Fir'auna ya shiga hancin Fir'auna Fir'auna ya tabbatar cewa fa halaka zai yi sai ce amantu billadhi amanat bihi banu Isra'ila wa ana minal muslimina anan ne ya furta kalmar shahada yace ni ma nayi imani da abin da banu Isra'ila suka yi imani da shi ma nayi imani da Allah Allah yace Fir'auna ka makara al'ana tunda kana ta masha anka kana ta abin da kaga dama sai yanzu da kaga mutuwa kiri da muru za ta dauke ka yanzu ne zaka yi imani wa kad asaita qablu da kuma kai ta ta'asa abu kasa ka ma nuna cewa kai ne Allah babu wani Allah kuma bayan ka sai yanzu da kaga mutuwa kiri kiri za ta kama ka ta tafi da kai zaka yi imani ka makara kuma da kai ta barna aban kasa asaita qablu wa kuntum minal musibin to anan sai Allah madaukakin sarki bai karbi shahadarsa ba ka kenan wanda bai musulunta ba har sai lokacin da ya ga mutuwa ko kuma yayi ta ayyukan sabo bai tuba ga Allah madaukakin sarki ba har sai lokacin da mutuwa ta zo masa to anan imanin sa ba zai amfane shi ba tuban sa ba zai amfane shi ba Allahu ta'ala a'lam a gabanin mu shiga tafsiri kamar yadda muka saba muna karanta lambobi na account number da za a tura gudunmawa na bayin Allah subhanahu wataala dangane da ciyar da ƴan uwanmu da suke gidan prison da muka fara shekarar da ta gabata a cikin wannan wata mai alfarma watan Ramadana kamar yadda muka sani duk wanda ya ciyar da mai azumi yana da ladan azumin wannan mai azumi din ba tare da an tauyewa shi mai azumin ladan sa ba to yanzu idan ka ba da gudunmawarka na abinci da za a yi wa bayin Allah nan da suke kange wanda ba su da daman su je su sai abin da suke so sai abin da aka ba su kai sai ka ba da taka gudunmawar a musu abinci lokacin da suka kai azumi a ba su su dan taba mai dadi dadi to duk wanda ya ci daga gudunmawarka za a baka ladan azumin sa ba tare da an tauye maka ladan ka ba kai wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutane 10 ne ka ciyar a cikin bayin Allah nan to za a baka ladan azumi 10 kagan ka hada da azumin ka tamkar kai azumi 11 ne a wuni idan mutane 15 ne ka ba da gudunmawar da aka musu abinci kana da ladan azumi 15 a wuni guda a hada da azumin ka kaga azumi 16 to saboda haka ƴan uwa sai mu yi kokarin taimakawa dan mu samu sakyakkyawan sakamako gurin Ubangiji subhanahu wataala ga nan asusun ajiya din da zan karanta Unity Bank number ita ce 0301 0137 7 sunan Usman Shehu zan sake maimaitawa bankin shine Unity Bank number account din 0301 0137 7 sunan Usman Shehu Allah ya bamu ikon taimakawa ajiya an karanta mana ayoyi guda uku waɗanda suke fito mana da siffofin munafukai wanda Allah madaukakin sarki yake mana bayani kan siffofin munafukai aya ta farko mun yi bayani akan ta fadin Allah madaukakin sarki wa minan nasi man yaqulu ma hum bi mu'minin wannan ayar mun yi bayanin ta ajiya daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mu mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da ranar tashin alkiyama amma kuma su din ba mu'minai bane Allah madaukakin sarki yace yukhadi'una Allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun, suna yaudara Allah subhanahu wa ta'ala kuma suna yaudara mu'minai. Yukhadi'una Allaha walladhina amanu, suna yaudarar Allah madaukakin sarki da kuma mu'minai. Wama yakhda'una illa anfusahum, amma kuma ba kawunansu. Wama yash'uruna, bassa ankara da haka, bassa fadakuwa da haka cewa da Allah madaukakin sarki yayi anan. Yukhadi'una Allah, suna yaudara Allah. Shin mutun zai iya yaudara Ubangiji? Shine yasa wasu daga cikin malamai suka ce tunda suna yaudara annabin Allah, ai kaman sun yaudari Allah ne, tunda ai ba su isa su yaudari Allah ba subhanahu wataala, tunda duk abin da suka yi Allah yana sane da shi, ba abin da za su yi su ɓoye wa Allah, saboda ya san abin da zukatan bayi suka ɓoye. To shine wasu daga cikin malamai suka ce Allah ya jingina yaudarar gare shi saboda duk abin da ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to ya taɓa Allah subhanahu wataala. Shi yasa Allah ya ce man yuti'ir rasula,
faqad ata'allahu wa man
Allah madaukakin sarki yace man yuti'ir rasula faqad ata'allah, duk wanda ya da'a wa manzon Allah to yayi da'a wa Allah, kenan duk wanda ya bijire wa manzon Allah ya bijire wa Allah, wanda ya yaudari manzon Allah ya yaudari Allah, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wakili kan Ubangiji. To yanzu duk wanda zai masa da'a yayi da'a wa Ubangiji ne, wanda zai bijire masa ya bijire wa Ubangiji ne, wanda zai yaudare shi ya yaudari Ubangiji. To yaudara annabi suke, su zo ga annabi sai su ce mu mu'minai ne, annabi sai karba daga bayanin da suka yi ya sallama ya musu mubaya'a, kaga ai sun yaudara annabi. To shine Allah ya jingina yaudara annabi zuwa gare shi. Hakikanin yaudarar nan tasu aiki ne wanda suke yin sa na riya. Kamar yaya aiki na riya? Yanzu sallah da za su yi, shin suna yin sallar ne don neman yardar Ubangiji? A'a, suna yin sallar ne don annabi ya ɗauke su a matsayin muminai, kar annabi ya yaƙe su. Suna yin sallar ne don sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ɗauke su a matsayin muminai, kar a kyamace su, tunda ana kyamatar kafiri. Kenan wannan sallah tasu da suke yi tana cike da riya, saboda a zuciyarsu ba wa Allah suke yi ba, suke yi wa ba. Ibadar da za ka yi ba wa Allah ba, ko da a zahiri ya nuna cewa wa Allah kake yi wa ibadar, wannan ibadar ana kiran aikin da riya. Shine aikin da za ka yi wa wani Allah, amma kuma a zuciyarka wani Allah kake yi wa, amma a zahiri yana nuna cewa wa Allah subhanahu wataala kake yi wa. Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin Alkur'ani cewa suna yaudararsa shi ma yana yaudararsu, saboda wannan aiki nasu da suke yi na riya. Innal munafiqina
yuqadi'una Allaha wa huwa qadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila mudhabdhabina bayna dhalik la ilaha ula'i wa la
Allah madaukakin sarki yace innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'un, wannan a cikin suratul nisa. Lallai munafukai suna yaudara Allah subhanahu wa ta'ala, su zo su nuna cewa su mu'minai ne, su musulmai ne, su zo ayi sallah da su, ayi azumi da su, a fita jihadi da su, in an tashi sadaka su ma su kawo nasu, amma zuciyarsu cike take da kyamar musulunci, cike take da kafirci, cike take da kin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Ai kaga wannan yaudara ne. sai Allah ya ce wa huwa khadiyum, Allah shi ma yana mayar musu da irin martanin aikin da suka yi, irin aikin da suka zo da shi, sai Allah mayar musu da martani irinsa a duniya da lahira gaba daya. A duniya ta yaya martanin yake zuwa idan suka zo sai a dauke su a matsayin musulman, tare da cewa an san ba musulman bane. Kaga da surar da suka zo da irin ta aka mayar musu da martani, sai a mu'amalance su mu'amala irin ta musulmi. Na farkon an tashi ba za a yake su ba, tare da cewa an san ba mu'minan bane. Kaga anan su ma yanda suka zo suka rufa, su ma an rufa musu, ba za a yake su ba, ba za a zubda jininsu ba, ba za a taba dukiyarsu ba, sabanin waɗanda su a zahiri kafirai ne, ai su ana zuwa a yake su, a zubda jininsu, dukiyarsu ta zama ganima. To amma waɗannan munafukan tunda sun zo sun nuna cewa su musulmai ne, haka sai a dauke su a musulman, ko da ya san ba musulman bane, sai a musu hukunci irin na musulmai. Ba za a taba dukiyarsu ba, ba za a taba jininsu ba, za a ba su kariya kamar yadda za a ba musulmi. Kaga anan gurin an rama irin abin da suka yi a duniya. A lahira kuma yadda za a rama irin wannan aiki da suka yi, dama aljaza'u min jinsil amal, da aikin da kai in an tashi maka sakamako za a samka maka, za a saka maka ta jinsin irin aikin da kai. To ranan tashin alkiyama, kamar yadda Allah ya bayyana mana a cikin alqur'ani, cewa za su tashi suna kallon haske, suna tafiya cikin haske. Yauma yaqulul munafiquna,
yauma yaqulul munafiquna lilladheena amanu duruna naqtabis min nurikum qila irji'u waraa أقوم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
نعم.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم.
Allah madaukakin sarki yake bamu labari cewa ranar tashin alkiyama mu'minai za su fito daga kaburburansu, munafukai ma za su fito. Mu'mini zai fito yana tafe, gabansa haske, bayansa haske, gefensa na dama haske, gefensa na hagu haske, wannan hasken cikinsa yake tafiya, zai ga gabansa, zai ga gefensa na dama, zai ga gefensa na hagu, in ma juyaye baya zai ga bayansa. Munafukai za su taso sai suna kallon hasken mu'minai, suna ganin hanya da shi, sai mu'minan su tafi su yi musu nisa har ya zamanto ba sa ganin gabansu, to sai su kwalawa mu'minan kira. Shine Allah yake bada labari cewa yauma yaqulul munafiquna والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. رانن دا منافقي مزا دا منافقي ماتا زاس تيوا مومني انظرونا كجرامو منا كمنا نيسا فا اي حسكنكو نن دا شموكي غننغا بامو كجرامو كمنا نيسا دم مسامو داغا حسكنكو مدنغا كاللنغا بامو سي اتي موسي ارجعو wara'akum faltamisu nura, ai kun bar hasken naku a baya, ku koma baya ku nemo hasken. Sun dauka da gaske ne, sai su juya za su je su nemo haske, sai a zo da katuwar katanga, sai a gindaya tsakanin su da mu'minai, dan hasken ma da suke hangowa daga nesa sai su daina hango shi. In aka ce musu irju'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin, sai a zo a sanya wata katuwar katanga tsakanin su da mu'minai, batinuhu fihi rahma, ta inda mu'minan suke akwai ni'ima da rahama, wa zahiruhu min qibalihi al'azab, ta baya kuma inda munafukai suke yana tattare da azaba da zafi da tsanani da kunci, ga su cikin duhu, ga su cikin azaba. To anan fa hankalinsu zai tashi, yunadunahum, sai su kwala kira wa mu'minai, mu'minai kuma sun yi nisa suna tafi cikin haskensu, suna ce musu alam nakum ma'akum, a duniya ba tare muke da ku ba, za mu yi sallah tare da ku, mu yi azumi tare da ku, in an zo fita yaki duk tare da ku muke fita. Ai kaga wannan duk suna yaudaran annabi ne, suna yaudaran mu'minai, to anan su ma an yaudare su, sun yi tsammani cewa yanda aka musu hukunci irin na mumine a duniya in an je lahira ma irin wannan hukuncin za a musu to sai zamanto yaudarar da suka yi a duniya in an je lahira sai a rama su ma sai a yaudare su sun sakankance sun mika wuya sun sallama sun samu nutsuwar cewa in sun tashi yadda aka mu'amalance su a duniya mu'amala irin ta mumine a lahira ma irin ta za a musu in sun tashi sai a nuna musu abun fa ba haka bane to shi yasa in sun kwala kira wa mumine cewa alam nakum ma'akum shin a duniya ba tare muke da ku ba za mu yi sallah tare da ku mu fita yaki tare da ku mu yi azumi tare da ku mu zauna gaban manzon Allah tare da ku ya mana umurni mu je mu yi tare da ku ya hana mu hani tare da ku kalubala sai mumine su ce haka ne al'amarin yake kamar yadda kuka fadi a duniya kuna tare da mu walakinnakum fatantum anfusakum wartabtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrulla wa gharrakum billahi al-gharur sai mu'mine su ba su martani cewar to amma fa kun fitini kawunanku kasantuwar ku tare da mu duk ƙarya ce abin da ke cikin zuciyarku ya bambanta da abin da kuke bayyanawa kun fitini kawunanku kun sa shakku cikin zuciyarku ba ku da yakini akan imaninku saboda haka yau ku ɗanɗana kuɗanku har zuwa lokacin da al'amarin Allah ya zo ma'ana mutuwa wa gharrakum billahi al-gharur to wannan ayar da muka karanta ƴan uwa da Allah madaukakin sarki yake bayyana cewar suna yaudara Allah kuma suna yaudarar mu'minai abinda zamu dauka babbar fa'idar da zamu fita da ita karkashin ayar ba a so mumini ya zamanto aikinsa yana yi dan wani Allah tunda ɗabi'ar munafukai ce yanzu mun samu siffa ta biyu cikin siffofin munafukai ayar farko tana nuna mana siffa ce cikin siffofin munafukai ƙarya wannan ayar kuma da muka karanta yukhadi'una Allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun na nuna mana cewa daga cikin siffofin munafukai akwai riya abinda suke boyewa cikin zuciyarsu ba ita suke bayyanawa ba a fili to ba a so mumini ya zama ya sufanta da irin wannan siffa ya zama duk ibadan da zaka yi wa ubangiji kake yi wa baka yi dan neman yardan wani baka yi dan ka dadada ma wani ya zama ibadarka kana yi ne dan neman yardan ubangiji ibadarka kana yi ne dan ka dadada wa ubangiji ibadarka kana yi ne kwadayin sakamako gurin ubangiji idan mutun ya zama aka sun haka to ya siffantu da siffa cikin siffofin munafukai saboda su ne suke ibadar su tariya idza qamu ila salati ko qamu kusala yurauna an-nasa munafukai sun tashi yin sallah za su tashi sallan da nauyin jiki da kasala da lalaci su yi sallar suna riya ya burge mutane ya kayatar da mutane ba sa yi dan ya burge Allah ya kayatar da Allah sai dai su yi dan ya burge mutane to kai mumini karka zama haka yi kokari duk ibadar da zaka yi ya zama dan Allah zan bada sadaka zan bayar ne dan neman yardan ubangiji inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura ai muna ciyar da ku ne dan neman yardan ubangiji ba ma neman ku saka mana ba ma neman ku gode mana in Allah ya saka mana in Allah ya gode mana ya wadatar saboda me dabi'a ce da siffa cikin siffofin munafukai sai Allah a ƙarshe yake fi qulubihim maradun cikin zukatansu akwai cuta ta rashin lafiya cuta ta zuciya malamai suka ce ta kasu kashi na farko shubha na biyu kuma sha'awa zuciya ta kan kamu da cuta ta shubha shine suka ce kamar munafurci kamar kafurci kamar bid'a waɗannan cututtuka ne da suke kama zuciya to shi yasa anan Allah madaukakin sarki yace irin waɗannan mutane munafukai zuciyarsu ta kamu da rashin lafiya ta shubha shubhar munafurci akwai kuma cuta wacce take ta sha'awa misali mutum yaje yana sha'awar ya ci riba kaga wannan cuta ce ta sha'awa mutum yana sha'awar yayi zina cuta ce ta sha'awa mutum yana sha'awar yayi babakere kan haƙoƙin bayin Allah wannan duka cuta ce ta sha'awa shi yasa malamai suka ce cututtukan zuciya kashi biyu ne akwai ta shubha ita ce ta shafi kafirci ta shafi munafurci ta shafi bid'a akwai kuma ta sha'awa shine mutun yaje yana sha'awan cin dukiyan haramu yana so yaje yayi kwace na waya yaje ya siyar wannan cuta ce ta sha'awa yana so yaje yayi ta'amuli da riba yana so ya danna haƙin wani yana so yayi babake rakan haƙin wani ya zalunci wani ko kuma ya afka cikin zina wannan duka cuta ce wacce take ta sha'awa a nan gurin wannan ayat da muka karanta ta yi bayani kan cuta ta shubuha akwai kuma ayat da ta yi magana kan cuta ta sha'awa a cikin suratul ahzabi inda ake magana kan matan annabi da Allah yake cewa fa yatma'u alladhi fi qalbihi marad wa
la yu'tikunna wa la tazawwajna tazawwajal jahiliyyatil ula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
واذكرنا
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
بارك الله فيك. Allah madaukakin sarki cikin wannan ayar yana magana da matan annabi amma ba wannan na nuna cewa an keɓe matan annabin bane sauran mata wanda ba na annabi ba su ma za su shiga ciki amma su matan annabi an yi magana da su ne a matakin farko saboda su zama abun koyi wa sauran matan duniya Allah madaukakin sarki yace ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya ku matan annabi ku ba kamar sauran mata bane ku na musamman matan annabi na musamman lastunnaka ahadin minan nisa in ittaqaitunna in har kun ji tsoron Allah madaukakin sarki daga cikin siffofi da alamomi na tsoron Allah fala takhda'na bil qawl kar ku kwantar da muryar ku in kun zo magana kar ku karairaye muryar ku in kun zo magana da wanda ba muharramin ku ba da wanda ba mijin ku ba kenan mace ta gari mace ta kirki bata karyar da muryarta in tana magana da ajnabi wanda ba muharraminta ba bata tausasa muryarta in tana magana da wanda ba muharraminta shine Allah ya ce fala takhda'na bil qawli fayatma'u alladhi fi qalbihi marad kar ku karyar da muryarku ku tausasa muryarku wanda zuciyarsa akwai rashin lafiya na sha'awa yayi kwadayi daga gare ku mun ji a wannan gabar an yi magana kan cuta ta zuciya ta sha'awa ayar nan kuma da muka karanta Allah madaukakin sarki yana magana kan cuta ta zuciya ta shubuha shine malamai suka kasa gida biyu gurgurdan yanda yazo cikin alqur'ani wannan magana na ubangiji subhanahu wataala da yake cewa cikin zukatansu akwai rashin lafiya kai ka ce tambaya akai wa ubangiji subhanahu wataala lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce a cikin mutane akwai wanda za su ce mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar tashin alkiyama alhali su ba muminai bane suna yaudara Allah da muminai kuma ba kowa suke yaudara ba sai kawunan su kamar mai tambaya yayi tambaya yace to me yasa waɗannan mutane suke sifantuwa da irin waɗannan sifofi su yi ƙarya su ce sun yi imani da Allah su yi ƙarya su ce sun yi imani da tashin alkiyama alhali su ba muminai bane kuma su yaudari Allah su yaudari muminai me yasa suke sifantuwa sai Allah ya bada amsa dalilin da yasa suke sifantuwa da waɗannan sifofi saboda fi qulubihim marad cikin zukatansu akwai rashin lafiya akwai cuta ta zuci fazadahumullahu marada sai Allah madaukakin sarki ya ƙara musu rashin lafiya kan rashin lafiyarsu ya ƙara musu cuta kan cutarsu ta zuci fazadahumullahu marada me yasa Allah ya ƙara musu rashin lafiyan wani sababi ne yasa malamai suka ce sabubba guda biyu sababi na farko saboda ayyukansu da suke aikatawa na zunubi duk lokacin da bawa ya zama yana aikata zunubi wannan zunubin da yake aikatawa yana ƙara lalata masa zuciyarsa yana ƙara kekasar masa da zuciyarsa, yana ƙara fandarar da shi, yana ƙara sa shi ya zama mutumin banza, yana ƙara nisantar da shi da Ubangiji. Haka illa sabo yake. A duk lokacin da ka aikata aikin sabo, to zuciyarka za ta ƙara rinewa, ta ƙara zama baka. Idan ka sake yin wani sabon, sai ta ƙara rinewa, ta ƙara zama baka, har ta zo ta bushe, ta kekashe, ta fi dusi. Shine matsalan aikin sabo. Duk lokacin da bawa yayi sabo, sai ƙara nisanta ga Ubangiji. Illa sabo kenan. Tasirin da'a kuma duk lokacin da bawa ya aikata aikin da'a, zai ƙara kusanta ga Ubangiji, imaninsa zai ragu. In ya aikata sabo, imaninsa zai ƙaru. In ya aikata sabo kuma, imaninsa sai ya ragu. Shi yasa Allah anan yace fazadahumullahu marada. Me yasa Allah ya ƙara musu rashin lafiya? Saboda ayyukan sabo da suke aikatawa, sai Allah ya ƙara nisantar da zuciyarsu. Wannan dalili na farko kenan. Dalili na biyu kuma, shi munafiki da zai zo ya ɓoye kafirci a cikin zuciyarsa, ya bayyana imani, ya bayyana cewa shi mutumin kirki ne. Ai, kai da zai bayyana maka, ba za ka ɗauka cewa shi mutumin banza ba ne, balle ka masa nasiha. Ita kuma nasiha, in an yi wa mutum, ai takan amfane shi. Ba haka Allah bayyana ba cikin Alƙur'ani, sayadhakkaru man yakhsha, ko wanda yake mai tsoron Allah, in ka masa wa'azi, ka faɗakar da shi, zai amfana. Zai masa amfani. To su kuma ai ba abbasu ma ba da daman a musu wa'azin ba, saboda sun nuna su mutanen kirki ne. To wannan sai ya sa Allah maɗaukacin sarki ya yi ta ƙara musu ɓata a kan ɓatansu. Shi ne anan ya ce fazadahumullahu marada. Wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mutum ya aikata aikin kirki, sai Allah ya ƙara sanya shi ya ƙara zama mutumin kirki. In ya aikata aikin banza, sai Allah ya sa shi ya ƙara zama mutumin banza. Wataƙil mutum ne yana aikin sabo watan da ya gabata, kullum sai ya aikata. To idan ka dube shi a farkon wata da ƙarshen wata, za ka ga akwai bambanci nesa ba kusa ba. In ka zo ka kalle shi a ƙarshen wata, sai ka ga ya zama wani shedan-shedan haka. Da idan kana kallonsa a matsayin mutum, amma mai aikata sabo, kuma aka waye gari, kullun yana yi, kullun yana yi. Idan ka zo ka kalle shi a ƙarshen wata, za ka ga ya zama shedan, ya canja daga mutum ya zama shedan. Saboda yanda ya nisanta ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ce walahum azabun alimun bima kanu yakdibuna. Lallai waɗannan munafukan suna da azaba wacce take mai raɗaɗi, bima kanu yakdibuna. Wannan kalmar ta yakdibuna, malamai makaranta Alƙur'ani an samo ƙira'o'i guda biyu daga gare su. Jumhur, galibin makarantan Qur'ani sun karanta da dhamma wa ya'un da kuma shadda wa zalul, yukadhibuna bima kanu yukadhibuna. Hamza kuma da kisa'i sun karanta da fataha wa ya'un da kuma rashin shadda wa zalul, bima kanu yukadhibuna, kamar yadda muka karanta anan. Kowane riwaya cikin riwayoyin nan guda biyu tana da ma'anarta mai cin gashin kansa. Yanzu idan mun ɗauki ƙira'ar Hamza da kisa'i, bima kanu yakdibuna, saboda ƙaryar da suka kasance suna yi, ai maƙaryata ne. Sun ce sun yi imani da Allah, ƙarya suke yi. Sun ce sun yi imani da ranar tashin alƙiyama, ƙarya suke. Sun ce sun yi imani da manzon Allah, ƙarya suke. Shine ma'anan bima kanu yakdibuna, suna da azaba mai raɗaɗi ranar gobe kiyama, saboda ƙaryar da suka kasance suna yi. Wannan da ƙira'ar yakdhibuna kenan, ƙira'ar Hamza da kisa'i. To idan mun ɗauki ƙira'ar jumhur, yukadhibuna da shadda wa zalul, nan kuma shi ma zai bada wata ma'anar daban. Bima kanu yukadhibuna, saboda ƙaryata manzon Allah da suka kasance suna yi. Saboda ƙaryata abin da manzon Allah ya zo da shi da suka kasance suna yi, to suna da azaba mai raɗaɗi. Ai, mun ji ƙira'o'i guda biyu, kowace ƙira'a kuma tana da ma'anarta. Ƙira'ar farko bima kanu yakdhibuna, mecece ma'anarta? Ƙaryan da suka kasance suna yi. Ƙira'a ta biyu bima kanu yukadhibuna, saboda ƙaryata manzon Allah da suka kasance suna yi, da ƙaryata abin da manzon Allah ya zo da shi na Alƙur'ani. To wannan yasa Allah maɗaukacin sarki ya musu tanadin azaba wacce take mai raɗaɗi. Duka ƙira'o'in guda biyu Ibn Kathir ya ce duka sun inganta, kuma dukan munafukan nan sun siffanta da waɗannan sifofi guda biyu. Na farko maƙaryata ne, suna ƙarya cewa sun yi imani da Allah, suna ƙarya cewa sun yi imani da ranar tashin alkiyama, suna ƙarya cewa sun yi imani da manzon Allah, sannan na biyu kuma suna ƙaryata manzon Allah, suna ƙaryata abin da manzon Allah ya zo da shi. Kaga kenan duka ƙira'o'in nan guda biyu munafukan nan sun siffanta da su, suna ƙarya kuma suna ƙaryata manzon Allah. To wannan ƴan uwa zai nuna mana illar ƙarya. Shi yasa ba a so ko kaɗan musulmi ya zamanto yana ta'amuli da ƙarya cikin maganganunsa. Idan za ka yi magana ka faɗi gaskiya, saboda illar ƙarya. Ai jiya mun karanta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana cewar ayoyi da alamomi na munafiki guda uku. Na farko, idan ya yi magana sai ya yi ƙarya. To kar musulmi mumini ya yarda ya siffanta da siffa cikin siffofin munafukai. Hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda aka samo daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah yarda da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma samu kenan, yace iyyakum wal kadhiba, na hore ku da yin ƙarya, na tsawatar muku akan yin ƙarya. Annabi yanzu yana tsawatar mana mu al'umma samu guji ƙarya. Yace fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri, ƙarya da kuka gani tana kai mutun zuwa ga fajirci ya zama fajiri. Duk wanda ya dauki ƙarya ta zama ɗabi'arsa, duk wanda ya dauki ƙarya ta zama al'adarsa, inda zai yi magana uku, ɗaya a cikin ukun nan zaka samu ƙarya ne, to za a wayi gari ya zama fajiri. Yau da gobe sai kaga ya riki da ya zama fajiri. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa innal fujura yahdi ila an-nar, fajirci kuma yana kai mutun zuwa ga wuta. Yace wa innar rajula la yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba, mutum ba zai gushe ba, yana yin ƙarya, yana kaiwa makwara wajen yin ƙarya har sai an rubuta shi cikin makaryata a gurin Allah subhanahu wataala. Ma'ana har sai an bashi certificate din makaryata, sai ya samu shaida cewa wannan kan makaryaci ne. Wannan hadisi asalinsa yana cikin Bukhari da Muslim, amma da wannan lafazi da na karanta Abu Dauda ya fidda shi cikin sunan dinsa da sanadi wanda yake ingantacce. Wannan hadisi zai bayyana mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsawatarwa al'ummarsa da yin ƙarya. Karkare na ƙarya komin kashinta, saboda za ta iya kai ka ta baro ka, za ta iya jefa ka cikin ramin da ba za ka iya tsamo kanka daga cikinsa ba. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ce
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ.
نعم أبايا منغسفو في غدا بيو cikin siffofin munafukai, ƙarya da kuma riya. To a nan Allah nuna mana ayar da ta muka gama karatunta a yanzu, Allah maɗaukacin sarki ya bayyana mana cewa zuciyarsu cike take da jinya ta rashin lafiya ta shubuha. Allah ya ƙara musu wannan jinyar. To gabanin mu duba wannan ayar da alaran ma karanta mana ayoyin nan guda biyu. Ai idan mun kula ƴan uwa, za mu ga waɗannan siffofi da munafukan nan suka siffanta da su ababen kyama ne. To me yasa annabi bai kashe su ba ne? Me yasa annabi ya bar su ya yi mu'amala da su, suka zauna da annabi, in annabi ya tashi fita yaƙi za su fita cikin tawagar annabi, in annabi zai yi tafiya za su fita cikin tawagar annabi, in an zo sallah da su za a yi sallah a masallacin annabi, in annabi yana karantar da sahabbansa suna zaune a majalisin annabi. Me yasa annabi bai kore su ba? Me yasa annabi bai kakkashe su ba? Alhali da yawa daga cikinsu annabi ya san su, tunda akwai sanda annabi ya fita yaƙin Tabuka, yana hanyarsa ta dawowa daga Tabuka. Da suka zo wani guri sai ya umurci sahabbansa su bi ta gangare, shi zai bi ta tudu. Annabi sai ya hau tudu, tare da shi akwai Hudhaifa ɗan Yaman, akwai Ammar ɗan Yasir, saboda ba su ba annabi ya tafi shi kaɗai ba, dole su taka annabi su raka annabi annabi ya umurci sauran sabansa su bi ta gangare shi zai bi ta tudu to annabi sai ya hau yana tafiya kan dabbarsa yana tafiya ta tudu tare da shi akwai Hudzaifa dan Yaman akwai Ammar dan Yasir to sai wasu mutane guda 14 sun yi rawani sun lullube fiskarsu suna kan dabbobinsu sai suka biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma yana tafi shi da Hudzaifa da Ammar dan Yasir suka rabi jikin dabba annabi ashe munafukai ne sai Allah ya aika mala'ika Jibril yazo ya shaida wa annabi cewar mutanen nan guda 14 da suka biyo bayan safa munafukai ne kuma ba komai yasa suka biyo bayan sa ba sai dan su tsoratar da dabbar da annabi yake kai ta firgita ta fantsama ta yadda annabi ta taka annabi ta kashe annabi su huta wannan ita ce aniyarsu shine Allah sai ya aika mala'ika Jibril ya sanar da annabi muguwar aniyarsu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Hudzaifa dama annabi galibi ire-iren waɗannan maganganu na sirri ma Hudzaifa yake gayawa waɗannan mutane guda 14 yanzu annabi ya fahimci cewar munafukai ne sai ya kira Hudzaifa sai ya ce kaga waɗancan da suke biyo mu a baya mutum 14 nan Hudzaifa ya ce na gansu ya Rasulullah ya ce dukan su munafukai ne sun biyo bayan mu ne su zo su tsoratar da dabbar da nake kanta dan ta fisga a guje ta yadda ni ta taka ni mutu shine wannan ita ce aniyarsu tunda Allah ai ya san abin da ke cikin zakatan bayi to Allah ya ga abin da mutanen nan suka kulla cikin zakatansu shi yasa sai ya aika mala'ika Jibril ɗan uwa wannan zai nuna mana cewa annabi bai san gaibu ba tunda annabi da ya san gaibu zai san muguwar aniyar waɗannan mutane guda 14 to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Hudzaifa yanzu dabarar da za a yi karka ba kowa labari ma'ana karka ce wa sahabbaina na gaya maka cewa waɗannan mutane guda 14 munafukai ne kenan yanzu annabi ya rufa musu yace dabarar da zaka yi shine ka je da dabbar ka sai ka firgita dabbobin su su fantsama su gudu kar su biyo mu to hakan kuma akai Hudzaifa sai ya je da dabbarsa sai dinga razana dabbobin da suke kai dabbobin sai suka kasa hawowa tudun da annabi yake hawowa sai suka juya da su a guje to sai annabi ya kukuta daga sharrin waɗannan mutane ka kenan da yawa daga cikin munafukan nan annabi ya san su saboda sautari da dama in sun kullawa annabi wata makida in sun kullawa annabi makirci Allah yana sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam amma a Madina ba sun gina masallaci ba suka kira annabi kafin annabi ya fita yakin Tabuka akan ya je ya musu sallah ya bude musu masallacin yanzu an gina masallaci sabo ba ana zuwa a bude ba a gayyaci wani babba cikin manyan malamai ya zo ya bude masallacin to anan tun a zamanin annabi ana haka suka gina masallacin su katoto sai suka gayyaci annabi ya zo ya yi sallah a masallacin ya bude musu masallacin dan su ci gaba da sallah annabi ya amsa gayyata zai je ya bude musu sai Allah ya saukar da ayat Qur'ani ya hana annabi
لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين
Allah madaukakin sarki sai ya hana annabi ya je ya salla a wannan masallacin saboda sun kulla wani kaidi da suke so su shafi annabi da wannan kaidi da makircin Allah ya ce la taqum fihi abada karka kuskura ka je ka tsaya a wannan masallaci kai salla saboda masallaci ne da aka shirya shi aka gina shi akan makirci da kaidi da dasisa da ake so a shafe ka da ita Allah ya ce la taqum fihi abada har abada karka kuskura ka je ka tsaya a wannan masallacin Allah ya ce la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqa an taquma fi masallacin da aka gina shi aka kafa foundation din sa farkon ranan da annabi ya shigo garin Madina shi ya fi cancanta ka je ka tsaya cikin sa kai sallah shine masallacin ku ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shigo daga garin Makka ya shigo Madina inda ya fara ya da zango uba ne anan ne aka sa foundation na masallacin Quba annabi yayi sallah a Quba malaman tarihi suka ce sai da annabi ya kwanaki 12 a Quba sannan ya wuce ya shiga cikin ƙwaryar Madina to sai Allah madaukakin sarki ce ya je yayi sallah a wancan masallaci da aka assasa shi a rana ta farko da annabi ya shigo garin Madina yafi akan ya je yayi sallah a wannan masallaci na cutarwa to annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tabbas ya san waɗannan munafukan galibin su annabi ya san su yakan kira Huzaifa yace wane da wane munafiki ne wane da wane munafiki ne amma fa karka je ka bada labari shi yasa sai sayyidina Umar ya samu Huzaifa yace annabi ya lissafa ni cikin munafukai Huzaifa yace a bai lissafa faka ba kenan Huzaifa ya san munafukan saboda mi annabi yana bashi labari ana kiransa sahibu sirrin nabi abokin sirrin annabi saboda shine annabi yake bayyana masa munafukai kenan Huzaifa ya san munafukan to kaga in Huzaifa ya sani a ina ya sani gurin annabi shi ya sanar da shi kenan annabi ya san munafukan to tunda annabi ya sani me yasa bai kashe su ba tunda mutane ne masu cike da sharri suna kullawa annabi kaidi suna cutar da annabi suna cutar da matan annabi su cutar da sahabban annabi to amma annabi ya ci gaba da rayuwa da su bai kashe su ba wace hikima ce ta hana annabi ya kashe su malamai suka ce dalilai ne guda biyar suka sa annabi ya basu ya ci gaba da rayuwa da su bai kashe su ba dalili na farko tunda suna tare da annabi kowa zai in ya gansu zai dauka mu'minai ne ai hatta su kansu sabban annabi basu san su ba duk wanda zai gansu tare da annabi zai dauka mu'minai ne to yanzu in annabi ya bi su yana kashe za a ce a annabi wanda ya imanin ma kashe shi yake yi wannan sai hana mutane shiga musulunci kaga maslaha ce ta sa annabi bai kashe su ba lokacin annabi ma har ya furta wannan da bakin sa an je yakin Muraisir a can sai aka dan samu sabani tsakanin muhajirun da al'ansar mutan makka da mutan madina saboda wani abu da ya dan faru akwai wani cikin mutan makka al-muhajirun wanda yake da wasa haka kasan cikin mutane akan samu mai wasa wani wasan sa ta fatan baka ce in yazo zai ta maka wasanni ta fatan baka wani ya baka dariya wani ma ya baka haushi wani ya baka mamaki wani kuma wasan sa ta hannu ce yana zuwa zai kai maka duka shi a matsayin wasa ne wanda bai san shi ba sai ya fusata to akwai wani cikin mutan makka da yake da wannan dabi'ar yazo ya samu wani cikin mutan madina al-ansar ya canke shi da kafa ya kai masa duka da kafa amma ba da gaske ba bisa wasa ya masa sai wannan dan madinan sai ya fusata ya kira sauran yan madina su kawo masa doki shi ma wannan na makka da ya ga haka sai ya kira yan makka su kawo masa doki annabi sai ya ji dan madina na kiran yan madina dan makka na kiran yan madina annabi leko ce wannan wani irin dabi'a ce haka sai aka ba annabi labari yace a ku daina irin wannan da'awar ta jahiliya ce ai kukan kun zama tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya babu bambanci tsakanin mutumin makka da mutumin madina dukan ka abu ɗaya ne babu kabilanci musulunci yayi fito na fito da kabilanci ka ji cewa ni dan guri kaza ne wane kuma dan guri kaza ne musulunci baya tare da haka yayi fito na fito da haka to sai wannan abin da ya faru labarin sai ya koma kunnan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafukai yace haka suka yi aka ce masa sai ce to ba wani
mu'minina walakinnal munafiqina la yafhamun
Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da yaji wannan sai ce la in raja'ana ila al madinati in har muka koma garin Madina la yukhrijanna al a'azz minha al adab sai madaukaki ya fitar da makaskanci daga Madina yana nufin madaukaki shi da ire-irensa ɗan Madina yana nufin makaskanci annabi da mutan makka al-muhajirun in aka koma duk sai an fitar da su ƴan cirani ne duk su fita su koma garin su makka labari sai koma kunnan annabi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar sai ransa ya baci yace ya rasulullah me zai hana mu kashe wannan munafiki da yake wannan magana wani martani manzo Allah ya mayar wa sayyidina Umar yace ya Umar la yatahaddathu an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu yanzu idan muka kashe shi mutane za su je su ta yadawa za a yi ta cece ku cecewa ai muhammadi yana kashe sahabbansa wannan sai ya hana mutane shigowa musulunci
saboda haka mu kyale shi mu masa hakuri. Mun ji dalili na farko da ya hana Annabi sallallahu alaihi wasallam kashe munafikan nan, amma ba da haka ba da duk ya kashe su. Dalili na farko shine in Annabi zai kashe su tunda an ga suna sallah da Annabi, za su yi azumi da Annabi, za su yi kaza da kaza da Annabi, za a dauka Annabi yanzu kashe sahabban sa yake. To akwai sauran dalilai guda hudu da malamai suka ambata da suka hana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe waɗannan mutane, lokaci ba zai ba mu daman hakaitun su ba sai mu dasa aya anan, sai Allah kai mu haduwa ta gaba. Abubuwan da muka karanta na dade Allah ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntukan harshe Allah ya gafarta mana. Muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka ya karba mana wannan karatu da muka yi, ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu a wannan wata mai alfarma. Allah ya sada mu da alkhairan da ya tanada cikin wannan wata mai alfarma. Allah ya sanya mu cikin ƙantattun wannan wata. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.